الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكان وتا من ترق وتا جماد الأولى shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2020 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi Allah ya ji kan malan da rahamarsa a wancan sati a mun fara karatu ne a cikin babu fadl al-ihsani ila al-mamluk baban da yayi bayani game da falalar kyautatawa bawa ko kuma wanda mutum yake mallaka mun karanta hadisi guda daya a ciki lokaci muka dakata zamu tashi hadisi na biyu insha Allah ta'ala malai ce an abi hurairah radhiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه إذن ميي وداي daga cikin ku hidima yazo masa ko ya kawo masa abincin sa fa illam yujlisuhu ma'ahu idan bai zaunar da shi sun ci abincin tare da shi ba falyunawilhu luqmatan aw luqmatayn to ya bashi loma daya ko loma biyu ya zuba masa ya ci daga wannan abincin da ya kawo masa aw aklatan aw aklataini ko ci daya ko ci biyu da al-luqmatu da al-aklatu duk abu daya yake nufi shine dai abinda ake kira da loma daya wannan fadin sa luqmatu luqmatan aw luqmataini aw aklatan aw aklataini wannan shakka ce daga cikin daga mai rawaito hadisin shin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda ya fada shine luquma ya fada ko akla ya fada amma dai duk ma'anar su guda ɗaya ne shine idan har shi mai gidan nasa ba zai zo nan da shi su ci abincin tare ba to ya zuba masa a wani gurin loma ɗaya ce ko loma biyu ko abinda ya faka shi ma dai ya ci ma'ana dai ya bashi daga wannan abincin da shi ma ya kawo masa ya ci fa innahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace saboda shi wannan bawan da ya kawo wannan abincin waliyai ilajahu shi ya jibinci hada abincin da sarrafa shi da aikata shi rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin sa wannan hadisi kamar yadda taken babin yake nuna wa shine al-ihsanu ila al-mamluk kyautatawa bawa ko wanda ake mallaka to za ku ga abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake jan hankali a cikin sa shine duk lokacin da bawan ɗaya daga cikin mu ko ɗaya daga cikin musulmi ko mu ce mai aiki tunda yanzu babu bawa wanda suke aiki na dafa abinci maza ne ko mata to duk lokacin da ya dafa abinci ya kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ya kawo abincin ya ajiye ya juya ya tafi ba tare da mai gidan nasa ya masa tayin abincin ba wannan ba daidai bane abin da yake daidai kyautatawa a kirawo shi su zauna su ci tare da mai gidan nasa. Wannan shine abin da yafi. Malamai suka ce wannan zai cire wa mutum jiji da kai da girman kai game da wanda yake kasansa, wanda yake gani bawanka ne ko mai aikinka ne bai isa ba ya kawo maka abinci ka ce ku zauna ku ci tare. Ko shakka babu wannan zai ƙara soyayya tsakaninka da shi da dangin zumunci. Sannan kai kanka zaka cire wani ji da takama daga zuciyarka game da shi. To idan hakan bata yiwu ba, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai ka zuba masa abincin a cikin wani kwano ko a cikin roba. Loma ɗaya ce, loma biyu ne, gwargwadon abin da zaka iya, gwargwadon abin da ya sawaka, sai a zuba masa shi ma dai ya ci daga wannan abincin. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ta'alilin maganarsa da cewa fa innahu wali ilajahu, saboda shi ne ya jibinci aikata wannan abincin. Shi ya je samo ice ya dafa abincin a kurar kitchen ko hayaki ko duk abin da mutum yake fuskanta lokacin da yake girki ya gama balbale shi. To bai kamata a ce ya dafa abinci kanshin ya gama bugun hancin shi ba, ya kawo ya ajiye a cinye yana ji yana gani, wannan an zalunce shi ba daidai bane. To abin da yake daidai shine sai a kirawo shi a ci tare da shi ko kuma a zuba masa. Wannan shine abin da yake min babil ihsan, abin da yake mai kyau. Wannan zai gaskata ga dukkanin abin da yake na ma'aikatan da suke mana aiki a cikin gidajen mu yanzu, waɗanda suke kai kawo a tattare da mu. Wannan shi nuna mana cewa ɗaya daga cikin fiqhun hadisin da zamu ɗauka shine ashe ba laifi bane rukun khadimi da zai rinka mutum hidima a cikin gidansa, ba laifi bane wannan. Mutum ya samu wani dan aiki da zai rinka masa aiki na dafa abinci ko na aike ko na kai kawo a cikin gidansa, wannan ba laifi bane, addinin musulunci ya yarda da shi. Inda gashi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mai maka hidima ya dafa abinci ya kawo, ashe ina matar gidan take? Kaga mai bi tana can tana hutawa, ba laifi bane. In dai da hali da yalwarar da za a dauki mai aiki yayi aiki a biya shi, to wannan babu laifi, tunda yanzu babu bawa. Wancan karan bawa ne mutum zai sa kudin sa ya siyo, saboda haka babu zancen biyan kudin aiki. Amma yanzu tunda babu bawa, babu laifi, duk wanda aka dauka a biya shi. To lokacin da yake aikin nan dole ne a girmama shi a mutunta shi. Daga cikin mutunta shi da girmama shi shine idan yayi abincin ya kawo, to a dauki wani abin daga ciki a bashi, daga cikin abincin da yayi a dauka a bashi. Haka nan wannan zaka iya riskan da wannan hukuncin, kamar yaro da zaka kirawo shi ka aike shi yaje su maka wani abu. Shi ma malamai suka ce yana da kyau dan mutumin da ka aika yaje su maka wani abu na ci, akwai buƙatar ko dai ka dauka daga wannan abin ka bashi, ko kuma ka fitar da wani abu daga cikin kudinka ka ce gashi yaje ya siya. Wannan shine daidai. Amma ba daidai bane ka aiki mutum yaje su maka wani abu ya ga abin da ya siyo maka, mai biransa ya biya a hanya, amma saboda ba nasa bane ya rike maka amana bai ci ba ya kawo maka, ka karba ka ce nagode je ka, ba laifi bane. Amma dai min babil ihsan shine alal kalla daga ciki ka bude ka ce zo ka karba, in abinci ne ka zuba masa, in abin da za a dauka ne ka dauki guda ɗaya guda biyu ka bashi ka ce gashi kai ma je ka ci, zai ji daɗi. In kuma kana gani wannan naka ne ke bantacce ne gare ka, to shikenan sai ka ce ga kuɗi je ka siyo shikenan. Malamai suka ce wannan shine abin da yake mafi dacewa. Rawahul Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi. Malai ce al-aklatu, abinda ake nufi da al-aklatu a cikin hadisin shine bi dhammil hamzati, da yiwa wannan al-hamza din dhamma, ma'ana al-uklatu kenan. Al-uklatu shine hiya al-luqmatu, ita ce dai loma. Malai ce babu fadlil mamluki alladhi yuaddi haqqa Allah ta'ala wa haqqa mawalihi, babin da zai yi bayani game da bawa ko wanda aka mallaka. Alladhi yuaddi haqqa Allah, wanda yake bayar da haƙƙin Allah madaukakin sarki. Wa haqqa mawalihi, gefe ɗaya kuma yake kokarin sauke haƙƙin masu gidansa. Mawalihi jam'i ne na maula, ma'ana idan ba mutum ɗaya ne ya mallake shi ba kenan, wanda muqaddar wanda suka mallake shi sun fi mutum ɗaya. To ya sauke haƙƙin Allah madaukakin sarki ta hanyar yin ibada da sallah da duk abin da yake haƙƙi ne Allah madaukakin sarki na ibada yayi. A gefe ɗaya kuma ya bada haƙƙin iyayen gidansa, ayyukan da yake nasu ne su ma ya je yayi musu. to wannan yana da wata falala ta musamman kamar yadda zamu zo makaranta mu ji a cikin hadisin insha Allah ta'ala mali yace ali bin umar radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo shi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala yace innal abda haqiqa bawa idza nasaha li sayyidihi idan yayi nasiha wa shugabansa me yake nufi nasiha wa shugaba shine mallai yace huwa al-ikhlasu was-sidqu fil mashwarati wal amali yace shine mutum yayi ikhlasi ya kyautata niyyarsa da gaskiya wajen bada shawara ga mai gidansa shawarar da za ta amfane shi wal amali da kuma aikin da ya dauke shi ko kuma aikin da ya siye shi din girin kai masa saboda haka akwai bukatar bawa ya cika umarnin mai gidansa duk lokacin da ya masa wannan haƙinsa ne a kansa to shine abin da ake nufi idza nasaha li sayyidihi idan ya kyauta da zamantakewarsa ya kyauta ta mu'amalarsa da mai gidansa da wanda ya siye shi ko kuma yanzu ka ce da mai gidan nasa tunda yanzu babu batun siya ko bauta wa ahsana ibadatallahi sannan kuma ya kyauta ta bautar Allah madaukakin sarki falahu ajruhu marrataini to irin wannan bawa zai samu ladansa guda biyu za a bashi ladansa guda biyu ga ladan biyayya ga Allah madaukakin sarki ga ladan sauke haƙin mai gidansa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito amma ɗan uwa mu sani cewa wannan hadisi yana bayani ne game da bawan da aka siye shi kadai banda dan aiki bai shiga ciki ba mutumin da zai zo ya aiki a biya shi wannan baya cikin wannan hadisin ana nufin bawan da aka ji aka siyo shi ko kuma aka ribato shi a wajen yaki to idan yayi hakuri ya sauke haƙin mai gidansa yayi hakuri ya ba Allah madaukakin sarki daidai gurgudan ikon sa fattaqullaha mastata'tum to zai samu ladansa guda biyu akwai nau'in mutanen da Allah madaukakin sarki ya kaddara su lada kashi biyu ake ba su duk aikin da zasu yi ladansa ribi biyu ake ba su ba kashi ɗaya ba yanzu mu gaba ɗaya idan muka aiki ribi ɗaya za a ba mu ladan mu amma akwai nau'in mutanen da Allah madaukakin sarki ya kaddara su idan suka aiki ladansa ribi biyu ake ba su kusan sun kai mutum 30 ko fiye da haka Imam Suyuti Abdurrahman Suyuti ya rubuta irin risala a karama akan su ya sa mata suna matla'il badrain fi man yu'ta ajruhu marratayn da ya ambace shi ya ambace da mutum 30 ko fiye da haka to akwai su dai suna nan da yawa daga ciki zamu zo mu ji wasu a gaba kadan insha Allah ta'ala to wanda muke bayani akan sa shine bawa dukkanin bawan da ya cika haƙƙin Allah madaukakin sarki ya kuma bada haƙƙin mai gidansa to za a bashi ladansa kashi biyu saboda galibi idan muka duba bawa bashi da lokacin da zai da yake bada haƙƙin Allah yadda ya kamata galibi masu gidansu sun fi tirsasa su su sauke nasu haƙƙin sama da haƙƙin Allah madaukakin sarki wannan idan an yi sa'a mai gidansa ma fa musulmi ne kenan to idan kuma mai gidansa ba musulmi bane shi ko musulmi ne ya kenan kaga shi ba ruwansa da wata sallarsa wani azuminsa wani kazaɗinsa ba ruwansa shi abin da yake abin da ya siye shi ko ya siye shi ne dan ya mai aiki ya siye shi ne dan ya biya masa buƙatarsa buƙatar Allah madaukakin sarki ko kuma haƙƙin Allah madaukakin sarki shi wannan ba ruwansa to amma duk da haka yayi hakuri a daddafe a ciccije ya je haƙƙin mai gidan nasa ya sauke duk abin da yake buƙata sannan kuma ya zo ya yi sallah akan lokacin ta ya bada haƙƙoƙi na Allah madaukakin sarki to irin wannan Allah madaukakin sarki yakan bashi ladan sarifi biyu ne duk lokacin da ya aiki wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace lil abdil mamlukil muslihi ajrani ga dukkanin bawan da yake al mamluki wanda aka mallake shi al muslihi wanda yake mai kokarin gyara ayyukansa tsakaninsa da Allah madaukakin sarki da kuma ayyukansa tsakaninsa da mai gidansa shine al muslihi wannan al muslihi tana fassara maka hadisin da ya gabata a baya hadisin da ya gabata a baya shi zai fassara maka me yake nufi da al muslihi shine wanda ya gyara tsakaninsa da Allah madaukakin sarki gefe da kuma ya gyara tsakaninsa dawa da mai gidansa shine al muslihi to duk ba wanda yake da irin wannan siffar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yana da ajrani lada guda biyu wallazi nafsu abi hurairata bi yadihi wannan idraji ne magana ce ta Abu Huraira ba magana manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam tare da cewa su daga cikin malamai suna riskar da ita zuwa ga maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma al-asah shine magana ce ta Abu Huraira idraji ne na rantse da wanda ran Abu Huraira yake hannunsa laulal jihad yake cewa ba daban jihadi ba injiwa inji sahabi Abu Huraira laulal jihad fi sabilillahi ba daban jihadi dan daukaka kalmar Allah madaukakin sarki ba wal hajj da kuma aikin haji wa birru ummi da kuma biyayya wa mahaifiyata yace la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun sai wallahi da na so na mutu ina matsayin bawa injiwa inji sahabi Abu Huraira wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wato wannan hadisi shi ma irin wancan hadisin da magabatar a baya ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin bawon da ya aikata waɗannan ayyuka guda biyu sauki haƙin Allah da sauki haƙin miginansa za a bashi lada guda biyu to Abu Huraira da ya rawaito hadisin shine rawun hadisin shine yake cewa ya rantse da wanda a ransa yake hannunsa shine Allah madaukakin sarki yace da ba dan abubuwa guda uku ba na farko jihadi saboda galibi idan mutun yana matsayin bawa ina yake da lokacin da zai je jihadi bashi da lokacin da zai je jihadi saboda shi akan kansa bashi da lokacin kansa bashi da dama akan kansa da zai wa kansa zabin abin da yake so ko abin da baya so sai abin da aka ce masa saboda haka bawa idan mai gidansa ya ga dama yace zo mu je karka ni jihadi ka rike min kaya na kai min hidima a cin sai ya bi shi in ya ga dama kuma yace zauna ka rika kullum da dabbobi na dole ya zauna bai sai ya biyo shi ba to ashe kun ga duk falalar jihadin da muka yi ta ambata a baya shi bawa bashi da zaɓin kansa bashi da lokacin da zai je samu wancan falalar to shine Abu Huraira yake cewa ba daban jihadi ba wal hajj da kuma aikin haji da ladansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa al hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna kubutaccen aikin hajjin da ya kubuta da dukkanin abin da shari'a ta haramta ta hana aka yi shi lami lafiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace laysa lahu jazaa'un illa aljanna bashi da kowanne irin sakamako a wajen Allah kawai sai aljanna to kun ga wannan shi ma ba karamin lada bane mai gwabi da ya kamata kowanne musulmi yayi me ya burin sa to shi sai Abu Huraira yake cewa da ba dan jihadi da aikin haji ba sai abu na uku shine yace wa birru ummi da kuma biyayya wa mahaifiyata saboda mahaifa suna da girman haƙi ga kowanne ɗaya daga cikin mutane wanda sauke nauyin haƙin mahaifa akan rinjayar da shi akan dora shi sama da dayawa daga cikin abubuwa na shari'ar musulunci shi yasa shi Abu Huraira bai ma samu dama ya je ya gabatar da aikin hajjin sa na farilla ba sai da mahaifiyarsa ta rasu me dalili saboda yadda yake mata biyayya ko da shi na tare da ita shi yasa hadisi muslim ya bayyana yadda Abu Huraira ya karba addinin musulunci aiko Abu Huraira ya kasance shi ya fara karba addinin musulunci kafin mahaifiyarsa to mahaifiyarsa tana son sa yana kuma kyautata mata yana son ta yi mata biyayya sai ya kasance sahabi Abu Huraira kullun in ya shiga gida ta samu labarin musuluntarsa saboda haka tana fadar mummunar magana game da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ba musulma bace kuma bata ji dadin addinin da ya karba ba saboda yadda ake kushe addinin a cikin garin Makka manyan Qurayshawa duk ba su karba ba shi me yasa zai je karba to shi sa duk lokacin da yaje gida sai ya tara tana fadan maganganu mara sa kyau akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan kuma abin ne mai zafi sai yazo gida sai yazo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kuka wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi ya bashi labari sai ya ce ya rasulullah kai wa mahaifiyata addu'a Allah ya shiryar da ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga hannunsa mai albarka ya ce Allah ka shiryar da mahaifiyar Abu Huraira Abu Huraira ya tashi ya koma gida bayan ya gama zama a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mamakin sai yana shiga gida sai ya tarar da ita a bayan daki tana wanka tana fitowa kawai sai ya ji ta furta kalmar shahada sai ya ji ta furta kalmar shahada saboda haka wannan shine sanadiyar musuluntar mahaifiyar Abu Huraira saboda haka Abu Huraira ya kasance ne mata biyayya kwarai da gaske bai kamar yadda na gaya mana bai samu damar gabatar da aikin haji shi na farilla ba sai da ta rasu yace to ba da ban waɗannan abubuwan guda uku ba yace da na so a ce na mutu ina matsayin bawa me dalili saboda wannan falalar da darajar da yaji a cikin bauta an ce dukkanin bawan da ya bada haƙin Allah madaukakin sarki ya kuma dawo ya bada haƙin mai gidansa za a bashi me lada guda biyu to wannan shine abin da ya kwadatar da Abu Huraira wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa annabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga Abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi yace ya ji Allah saka alheri na'am na'am tuba manzon Allah saka alheri qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi yace al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih bawan da yake kyautata bautar ubangijinsa wa yuaddi ila sayyidihi alladhi alayhi min alhaqq yake kuma bayar da abin da yake kansa na haƙin mai gidansa wa ta'at wa nasihati yake masa da'a yake masa nasiha lahu ajrani yana da lada guda biyu rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ne ya fitar da su wannan hadisi shi ma dai yana da kamanceceniya da waɗancan da muka baro a baya wa anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yace salafatun lahum ajrani wasu nau'i na mutane guda uku suna da ladan su kashi biyu suna da ladan su ribi biyu ga su kamar haka na farko rajulun min ahli alkitabi shine mutun daga cikin ma'abuta littafi sune yahudawa ko dai nasara ko na ɗaya daga cikin su ya shiga ciki amana bi nabihi yayi imani da annabin da Allah ya turo banu isra'ila wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya dawo daga baya yayi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ba shi ladan sa guda biyu me yasa saboda yayi imani da annabawa guda biyu yayi imani da annabin sa ya kuma imani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar sa Abdullah bin Salam kenan Abdullah bin Salam ba Yahudi ne ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa a garin Madina yana kan addinin sa na Yahudanci Allah madaukakin sarki ya turo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da awarsa ta fantsama har ta shigo garin Madina har zuwa lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hijira Allah madaukakin sarki ya haskaka kirjinsa kuma ya bar addininsa na Yahudanci ya dawo karɓa addinin Musulunci to da shi da wasu ire-iren sa ko Kirista ne ko ba Yahudi duk wannan hadisin ya shafe shi duk wanda yake kan addininsa bayan ya imani da annabi Musa ko ya imani da annabi Isa daga baya kuma ya dawo ya imani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la nufarriqu baina ahadin minhum Allah madaukakin sarki zai bashi ladan sa guda biyu na biyu wal abdul mamluk da bawan da yake abin mallaka idza adda haqq Allah idan ya sauke haƙin Allah madaukakin sarki wa haqq mawalihi ya kuma dawo ya sauke haƙin iyayen gidansa ko wanda suke mallakarsa idan wanda suke mallakarsa sun fi mutum ɗaya an kuma mutum ɗaya ne ya dawo ya sauke haƙin mai gidansa kenan wa rajulun da mutumin da kanat lahu amatun ya kasance yana da baiwa mace fa addabaha sai ya renu wannan baiwar tasa fa ahsana ta'dibaha ya kuma kyautata renanta ya kyautata renanta ya kyautata tarbiyarta wa 'allamaha ya bata ilimi fa ahsana ta'limaha ya kuma kyautata ilmantar da ita thumma a'taqaha fatazawwajaha sannan sai yanta ta kuma ya aure ta malami suka ce falahu ajrani shi mai gidan nata a lokacin shine yake da lada guda biyu ba ita ba ina fata an fahimta mutumin da yake da baiwa baiwar sa mace kowa ya riga ya san me matsayin bayi an dauke su ba komai ba wasu yadda suke treating din dabbobin sa ka suke treating din bayin su ba ba shi da kowane irin matsayi bare wani haki to amma shi bai yi haka ba sai ya ladabtar da ita ya tarbiyantar da ita ba ma ga magarin tarbiya ba ya kyautata tarbiyarta yadda zai ba ɗansa da ya haifa tarbiya ita ma haka ya bata sannan ba tarbiya kaɗai ba ya sa ta a makaranta ta koyi karatu ya kyautata karantar da ita karantawa ma kuma ya yi ta a bisa mafi kyawun fuska shine ba karatu bijar bijar ba, ba ilmantarwa bijar bijar ba, a'a ilmantarwa nagartacciya, sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka koyar da ita. Saboda haka ta karantu, to bayan haka fa'ataqaha, sai ya entata, sannan kuma sai ya aure ta dan ya kamar da ita daga afkawa cikin alfasha. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan namijin aikin da yayi yana da lada guda biyu shi ma, Allah madaukakin sarki zai ba shi lada guda biyu. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Wato ƴan uwa, idan muna faɗa irin waɗannan hadisai, ko da yaushe mu rinka ɗauko su muna sa su a cikin waƙi'in rayuwar mu ta yanzu, mu daina kallon su hadisai ne da sun faru a baya sun wuce, a'a a yanzu bari a kallo menene yake kamanceceniya da su, sai mu aiki da su don mu samu lada ko ba irin nasu ba makamancin irin nasu. Misali yanzu ai akwai ƴan aiki da suke aiki a gidajen galibi, to irin wannan alal aqalla ka dauki gabobi guda biyu. Na farko, idan akwai yaro da yake aiki karkashin ka ko yarinya da take aiki a karkashin ka, yi kokari ka tarbiyance ta, kada ka ware ta daga ƴaƴanka, kada ya kasance ta fahimci cewa tsakaninta da ƴaƴanka wani bambanci ne kamar tsakanin nisan sama da ƙasa. Abincin da za ta ci daban, abincin da ƴaƴanka za su ci daban, kala kayan da za ta sa daban, kala kayan da ƴaƴanka za su sa daban. Yanayin a al'amura na yau da kullum, komai ta san tsakanin naka ko kuma na ƴaƴanka da nata daban, da bambanci. Kada ya kasance haka ta faru, ta rinka ji ita ma mutum ce kamar yadda ƴaƴanka suke mutane. Mafi ƙaranci ka ba ta tarbiyya, ka kula da ita yadda ba ka so wani abu mummuna ya faru da ƴaƴanka, ita ma kada ka so wani abu mummuna ya faru da ita. Idan namiji ne, yadda baka so wani abu mummuna ya faru da ɗanka, kada ita ma kai mata buri ko kuma ka bari wani abu mummuna ya faru da ita. Sannan idan har so zai zama samu, yi kokari ka sata a makarantar Islamiyya da makarantar boko. Yi kokari ka sata a makarantar Islamiyya da makarantar boko, wannan wallahi ba karamin riba haka zaka ci a gaba ba. Te karatun addini, te karatun boko, ko da ba a ce mun kai ga ɗayan baka aure ta, kai wannan ɗin kawai kai insha Allah ta'ala. Kada a ce aure ta kuma mata su ce ana abin nan, to shi sa a'a ai batun karantawa alaji tarbiyantarwa wannan na san ko su za su taya ka, ba batun auren ba, daman shi wannan ba shi wannan ba shi wannan a gefe, sai kana da ra'ayi. Ba lallai a ce ko ka tarbiyantar da ita ko ka ba ta ilimi kuma ya kasance kana da ra'ayin auren ta ba, sai kana da ra'ayi. Kuma ita wacce ana bayani akan baiwa, amma dai alal aqalla batun ba da tarbiyya, batun karantawa kada ka batta haka kawai. Yanzu ku kalle yadda galibi yara sai ake dauko su, za a je ƙauyuka a je a dauko yara a je a kawo su, idan suka zo babu abinda suke kawai sai aiki tun safe, inda tashi babu abinda suke sai aiki, inda ka san jaka wallahi haka ake mai da yara tun safe, tun safe aiki kawai take, da ta gaba wannan za a cilla mata wannan, da ta yi wancan za a fado mata da wannan. Haka yarinya ya ce ta aiki sai dare sai bacci, in ta yi bacci kuma da sassafe za a tashi ta shiga wani aiki. Ita ta kintsa yara, ta ebo musu ruwa, a dafa musu ruwa, in babbace ma ta yi musu wanka, a shirya su a gabanta, a sa su a mota a kai su makaranta, ita kuma tana nan tana aiki. Sai ta girma ta kai shekara 12 ko 13, sai iyayenta su zo su ɗauke ta, kuma za a je a mata aure. Shikenan, ba karatun addini, ba na boko, ba a san yadda za a zauna a duniya kyakkyawar rayuwa ta samu ba, ba a san yadda za a zauna da yadda za a mu'amalanci Allah madaukakin sarki a bauta ta masa yadda ya kamata ba. To kaga ina gani alal aqallan alal aqalla idan mutum ya dubi yanayin yadda abubuwan suke kasancewa, akwai rashin adalci daga janibin iyayenta da kuma janibin shi mai gidan nata ko kuma uwar gijiyar tata, babu adalci kwarai da gaske. Mafi karanci, ko da ba za a sata a makarantar boko ba, yi kokari ka sata a makarantar Islamiyya. Ko da ba ta boko ba, in ta san addini tan Allah da ka ci riba. In ba ta boko ba, idan ta ji Allah madaukakin sarki zai tambaye ta me yasa ba ta boko ba, Allah ba zai tambaye ta me yasa ba ta boko ba, amma addini ba, Allah madaukakin sarki zai tambaye ta. Saboda haka mu rinka kokari muna dauko hadisan mu sa su a cikin waƙin rayuwar mu, mu daina kallon su a matsayin wasu abubuwa ne da suka wuce. Yanzu abubuwan suna faruwa sosai a cikin mu, Allah madaukakin sarki ya samu dace. Babu fadlil ibadati fil haraj وهو الاختلاط والفتن ونحوها. ما ليتي بابن ذي بياني قمدا إبادة أتكين لوكة سنياك shine al-haraj ko lokacin fitina shine malamin sai ya fassara abin da yake nufi da Allah zai ce wa huwa al-ikhtilat shine lokacin da aka rinca bai lokacin da aka hadu a filin daga da abokan gaba wal fitan da kuma lokacin fitintunu wa nahawiha da wasun su ma daga cikin da wasun fitintunu din da kuma lokacin yaki ma'ana ba dole sai lokacin yaki da kuma lokacin fitintunu ba da wasun su wanda za su iya shiga karkashin yaki ko kuma fitintunu din ibada a irin wannan lokaci da ake cikin yaki ko ake cikin fitina to tana da wata koriya na lada sama da lokacin da ba a cikin fitina saboda yanzu mu kaddara lokacin da ake cikin yaki musamman lokacin da aka rinca bi ake kai sara lokacin sallah yayi to a lokacin ba fa ayafe yin sallah ba sai an yi ta Allah madaukakin sarki yace fa in khiftum farijalan aw rukbanan idan kun ji tsoro to ku yi sallar farijalan kuna tafi akan kafafuwan ku aw rukbanan ku kuna haye akan dawaki a cikin hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kuna fuskantar alqibla ko baka fuskantar alqibla sai dai an yi sallah to irin sallar da zakai a wannan lokaci ta sha bamban da sallar da zakai lokacin da muke zaune yanzu a cikin masallaci idan mun gama karatu kiran sallah za a yi a nitse ba ma shakka ko kokonton kuma zamu zo mu sallama amma yanzu kana sallah kana tunanin ga wani nan a bayan ka zai kawo maka harbi da bindiga ko kuma zai sare ka da takobi ba cikakken nutsuwa a ciki amma haka za a yi ta dole sai an yi ta idan an samu dama fuskanta alqibla a fuskanta idan ba a samu dama ba a yi ta haka idan an samu daman yin ruku'u da sujjada ayi ta idan ba a samu daman yin ruku'u da sujjada ba ayi ta ima'an ana nuni da ishara sai dai an yi ta akwai yanayin fa da yan uwa za a yi sallah ana cikin yakin ana kai sara ana kai suka amma kai sallah kake a haka a zuciyarka ko za ka rika sawarawa kana sallah sai an yi ta lokacin ta ne ba a bari lokacin ta ya wuce ina fata an fahimta haka ne lokacin fitintunu yanzu mu kaddara yanayin da muke ciki yanzu a irin wasu daga cikin garuruwan arewacin Najeriya yanzu dauki garin Katsina dauki Zamfara dauki Maiduguri dukkanin su suna bacci ne da ido daya dayan a rufe yake wallahi haka suke bacci ba su da cikakken nutsuwar da za su yi bacci yadda kake kwantawa kai bacci yanzu a cikin garin Kano kaga ina Katsina ina Kano saboda yanzu kusan kullun ne kananan kauyuka da garuruwan da suke cikin jihar Katsina inda da magariba ta yi kamar yanzu shikenan duk wanda yake cin ka tambaye shi ga jahalin da suke ciki wallahi ba sa cikin zaman lafiya sai dai ko ku jihar bindiga ta ko ina fatatata haka ana tai su zo su shiga idan wasu sun fito za su tare su ku abin ne kamar haka su harbe su da bindiga sannan kuma su kwashi awaki da tumaki da sharar mutane duka su kore su tafi da su idan akwai ɗan shaguna da ake ɗan sana'a a balle shaguna a kwashi kayan ciki su tafi da su gaba ɗaya duk su tafi da su ɗazu-ɗazu wani kira ne yake gaya min cewa ƙauyen kusa da su dab da dab ya ce je da daddare haka suka kwana ya ce wallahi da suka shiga garin hatta jakuna ba su bari ba duk sun kore hajja kuna ba su bari ba shaguna irin waɗannan da ake ɗan provision da sauransu sun shiga sun balle su sun kwashi kayan ciki gaba ɗaya sun tafi da shi sun fi susu ɗari kowa da bindiga a hannunsa to irin wannan ina nutsuwa to lokacin fitina kenan lokacin fitina to mabi lokacin da za a zo a yi wannan abubuwan lokacin sallah ne ina fata an fahimta to idan ka samu dama yin sallah ai za ka yi sallah a wannan lokacin haka za a yi ta haka za a yi ta to a lokacin kai kokarin tuno da Allah madaukakin sarki ka san yana da wani haƙƙi akan ka na lokacin shine sallah kai sallah a lokacin ladansa yana da doriya akan lokacin da kai sallah a nitse yan fashi sun biyo ka a cikin daji kana gudu kana neman tsira sai ka duba abokan lokacin sallah yayi ina fata an fahimta idan zaka gama gudun ka je ka samu lokacin gurin da zaka tsaya kai sallah babu laifi sai ka je ka gama gudun ka samu waje ka tsaya kai sallah amma idan ya kasance lokacin sallar ne ya kusa fita dab da zai fita dan uwa kana gudun fa zaka yi sallah a hakan zaka yi sallah kana gudun sai dai kawai ka ce Allahu akbar kai kabbar harama kana gudun kana sallah kana ishara da zuciyarka haka gama kai sallama idan gudun bai kare ba ka dora ka ci gaba kuma ya kare shikenan Allah madaukakin sarki ya kawo mana fita daga waɗannan fitintunu to ƴan uwa ibada irin wannan lokaci na yaki ko na fitina tana da bambanci da lokacin da aka ibada ba lokacin fitina ba. Amma Aqil bin Yasar radiyallahu anhu qala, wannan hadisi an karbo shi daga Maqil dan Yasar, Allah ya kara masa yarda, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi, yace al ibadatu fil harj, ibada lokacin fitina ko lokacin yaki ko lokacin tashin hankali, ka hijratin ilayya, kamar hijira ce zuwa gare ni. Ladan da zaka samu a lokacin shine kamar kai hijira daga garinku ka tafi wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin muhajiri, shine ladan da zaka samu. Kaga ladan hijira kuwa ba karamin lada bane. Saboda haka ibada a irin wannan lokacin ka tuno da Allah madaukakin sarki kai ibada ma, ko shakka babu mutum za a jinjina masa. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa. Malai ce babu fadli samahati fil bai'i washara, babin da zai yi bayani game da falalar yin sauki a cikin siye da siyarwa. Ya kasance kai sauki idan kai mai sayarwa ne, kai ma mai sa ya kasance kana da sauki a cikin lamarinka. Abinda ake nufi shine kada shi mai sayarwa ya ce sai ya kura lamba wajen cin riba akan abin da zai siyar, akwai matsawa, akwai takurawa a ciki. Sannan kada kai mai siya ka ce kai kuma dole sai ka kura lamba wajen samun sauki akan abin da ya ka siya, shi kuma me yake nema kenan. To kowanne ɗaya daga ciki ya sassauto sai a ɗaya tsakiya. Abin da ake so shine duk lokacin da aka za a yi sayayya, to ya kasance babu cuta babu cutarwa, ni ban cutu ba mai siyarwa, kai ma mai siya baka cutu ba, abin da shari'a take fata kenan. To ana so mai siya ya kasance mai sauki, shi ma mai siyarwa ya kasance mai sauki. Wal-ata wal-akhd wal-ata, haka nan da sauki wajen karbar abu ko wajen bayar da abu, abin da yake ba a kullu cinikayya tsakani ba kenan, bayarwa ko karba ta yau da kullum, shi ma ana so ko da yaushe mutum ya kasance mai sauki a ciki. Wa husnul qada, da kuma kyautata biyan bashi, ma'ana shari'a tana so duk lokacin da kaje zaka biya bashi to ya kasance akwai kyautata biyan bashi daga gare ka, ya kasance shi wanda ya karbi bashin naka ya ji dadin biyan bashin da kai masa, ta yadda gobe ma idan ka zo zai kara baka, ba sai da ka gama wahalar da shi ba, ba sai da ka gama ja masa rai ba, ba sai da kuka gama wasan buya da shi ba, sannan kuma sai ka bashi, kuma zaka bashin ma a cikule a cin magani ko kuma ka tsintsinka mai kuɗi ka lalata mai kuɗi yadda ba zai iya boransa ba, wannan mugunta ce. Allah madaukakin sarki baya son haka. Ana son husnul qada, kyakkyawan biyan bashi idan zaka biya mutum bashi, ta yadda gobe da kazo cikin murna da farin ciki zai dauka ya baka, yace gashi wani ina ji dadin wancan karan, insha Allah ta'ala ba matsala. Abinda ake bukata kenan. Wa husnul taqwa wa taqadi, shine kuma da kyakkyawan neman biyan bashi, kai ma kuma mai bin bashin ana so lokacin da zaka nemi a baka bashin ka kaba ta hanyar da dace, kai kyakkyawan mu'amala, kada ka takura mutum ka matsa shi ka san mutum bashi da shi, amma ka ce wallahi sai na ibo maka yan sanda, wallahi sai na kai ka kara, wallahi sai na hada ka da hukuma, wannan ba daidai bane. Saboda haka kai ma idan kai kake bin bashi kai abin da ya kamata, kai ka san bashi da shi. Allah madaukakin sarki yana cewa wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maisara, idan ka san ma'abucin kunci ne bashi da shi to ka saurara masa, zai lokacin da zai samu yalwa sai ya biya ka. Saboda haka da mai karbar bashi da mai biyan bashi kowa ana so ya kyakkyawan mu'amala tsakaninsu. Wa irjahil mikyal wal mizani, da kuma rinjayar da almikyal, shine ma'aunin da ake auna abu da shi kamar kwano. Wal mizan, abinda kuma ake gwada nauyi da shi, duk gwaji ake yi da su. To amma aka ce almizan shine abinda nauyi ake aunawa, almikyal kuma shine abinda aunawa ake da shi, kamar kwano ko gwangwani ko rabin kwano da kwano, haka su ne ake ce musu almikyal. To ya kasance duk lokacin da za a auna abu, shi mai aunawar to ya kasance kwanansa cikakke ne, ya kasance kwanansa ba tauye bane, ya kasance bai cuci wanda yake aunawa ba. Wannahi an at-tatfif, hayya zababun zai mana bayani game da hani, game da at-tatfif shine tauye ma'auni, tauye mudu, tauye ma'auni da tauye mudu yana shiga komai a cikin ayyukan. Idan a cikin awo ne zaka ga wasu kwanan da suke awo da shi sai an samu kasansa an dake shi ya mole, ko kuma a samu kwanan da yake dan karami ne mutum yaje a sarrafa masa wani irin kwano dan karami wanda a ka'ida yadda kwano ɗaya yake to sai an rage kusan gangoni biyu sannan zai rinka auna mutane a kwano. Amma shi idan ya tashi zuwa zai je ya auno a kasuwa kuma sai ya dauki katon kwano ya tafi da shi, shi kuma da shi yake so a auna masa. Haka nan idan mizani ne ko abinda ake auna abin nan nauyi da shi, shi ma duk akwai yadda ake yi a rage masa abin da ta yadda za a cuci mutane a kansa. Haka nan kamar irin lita gidan mai ita ma duk ana yin takfif a kanta. Lita gidan mai gashi kiri-kiri za a rubuta maka naira 160 da kaza, amma kuma ta can ƙasa an canza ta ta yadda idan ka siya alal aqalla an cuce ka naira 5 ko naira 3. Wannan shi ma tauye ma'auni ne. وفضل انذار الموسر المعسر والوضع عنه والوضع عنه حكنا ده فللر متمن da kake bin sa bashi yana cikin kunci bashi da hali ka saurara masa ka bashi dama ka jira shi har zuwa lokacin da zai samu yalwa ya biya ka. والوضع عنه ما تاكما ka yafe masa shine alwضع عنه kace na yafe maka je ka. Duk addinin musulunci yana san wannan insha Allah ta'ala. Wannan babu shine abin da zamu karanta a ciki insha Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki cewa ma taf'alu min khairi duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alimun hakika Allah madaukakin sarki masani ne game da wannan abu. Wannan aya ce da take shabila ta unshi dukkanin wani abin alkhairi, duk abin da ka aikata na alkhairi karami ko babba Allah madaukakin sarki ya sani kuma zai ma sakamako akan sa. Daga ciki akwai kyautatawa kamar yadda muka ambata a cikin farkon babu. Fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ya qaumi awful mikyala wal mizana ya ku mutane na ku cika mizani ko kuma ku cika kwanan awo wal mizana da kuma abin da ake gwada nauyi da shi. Wannan magana ce da Annabi Shu'aib alaihi salam yake ga mutanansa. Kun san mutanen Annabi Shu'aib su bayan shirka da Allah madaukakin sarki ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka aika musu Annabi Shu'aib a cikin su shine tauye mizani. Su babban laifin da suke yi kenan, bayan shirka sai tauye mizani. Shi yasa Annabi Shu'aib alaihi salam da yazo yake ce musu ya qaumi ya ku mutane na awful mikyala wal mizana ku cika kwanan awo wal mizana sannan kuma ku cika abinda ake gwada nauyi da shi na mizani bil qisti da adalci da gaskiya. Wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum kada ku tauye wa mutane kayan su, kada ku tauye mutane abubuwan su. Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wailul lil mutaffifina azaba ta tabbata ga masu tauye mudu. Kamar yadda na faɗa tauye mudu ya shiga cikin komai, duk abinda zaka yi kai kungi akan sa ko mizani ne ko kwanan awo ne ko aiki ne ya shiga ciki, duk ya shiga cikin lil mutaffifina. Yanzu ko mukaddara mutum ma'aikaci ne, lokacin da ya kamata ya je aiki shine karfe 8 ko karfe 8 da rabi sai ya je karfe 10 yayi at-tatfif, sai Allah madaukakin sarki ya kama shi akan wannan abin da ya tauye mudu ya shiga cikin wailul mutaffifina. Kada mutum ya ji an ce wailul mutaffifina dauka kawai abin da ake nufi shine kasuwar singa da kasuwar da wanau da sauransu masu awo ake nufi, ba su ake nufi ba. Duk wani aiki da ka san kana yi kai kwange kai tawaya a cikin sa ka shiga ciki. Malamin makaranta ne kai, kana da period, ka riga ka san cewa period ɗinka awa ɗaya ce, ba za ka shiga ba sai saura minti 20 sai ka je ka shiga kai at-tatfif, sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka. So haka duk abin da mutum ya san haƙƙin sa ne daukan sa ake za a biya shi akai, to idan yayi kwange akai sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi. So da Allah madaukakin sarki yace wailul lil mutaffifina azaba ta tabbata ga masu tauye ma'auni masu tauye mudu. Alladhina idza talu ala an-nasi yastawfuna sune wadanda idan sun tashi a awan kaya daga wajen mutane yastawfun sai su nemi sai an cika musu kwanan su. Shi da irin misalin da na bayar a baya, idan ya tashi tafiya kasuwa so kaya shi sai ya dauki katon kwano irin wanda ake cewa na bogaji sai ya tafi da shi kasuwa, shi da shi za a auna masa. Amma wa idza kaluhum idan su za su auna wa mutane awwazanuhum ko za su gada musu nauyin su yuhsiruna sai su tauye musu mudu. idan ya dawo gida kuma da wancan katon kwana shikenan sai sai kuma yazo ya ajiye shi shi aikin sa ya kare sai kuma za a kuma su yi kaya sai kuma ya dauko nasa dan karamin shikenan kuma da shi zai aiki yanzu ina fata an fahimta wannan haramun ne duk wanda ya haka ya ci haram ragowar da ka tauye mutum idan ka sayar da shi ka karbi kudin sa ka ci haram dan haƙin wani ne Allah madaukakin sarki ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna shin waɗannan masu irin wannan aikin suna zaton cewa ba za a tashe su bane li yawmin azim zuwa ga wata rana mai girma wata rana ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ita ce ranar da kowa zai tsaya a gaban Allah madaukakin sarki ubangijin halittu gaba daya saboda haka a wannan ko shakka babu aya ce mai firgitawa mai razanarwa game da dukkanin wanda ya tsinci kansa ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka na tauye mudu duk lokacin da Allah madaukakin sarki sa neman abincinka a cikin wannan abin yake yayi kokari ka kyautata neman abincinka Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku ji tsoron Allah ku kyautata a cikin neman ku ji tsoron Allah ku kyautata a cikin neman ku saboda babu abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka samu da zai wuce ka sai ka same shi sawa'un kai kwange ba kai kwange ba sai ka samu wannan abu idan kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara ba zaka samu ba wallahi idan gwangwani ɗaya kake ba mutane a matsayin kwano ɗaya kuma su karɓa su baka kuɗin wallahi ba za ka samu wancan abin da Allah ya kaddara ba za ka same shi ba yadda ka iya saboda haka mu kyautata mu'amalan mu wajen siye da siyarwa sai Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a ciki ba yawan kuɗi da yawan kaya su ne albarka ba a'a abin da ake nema a cikin kaya shine Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka sai kaga ka siyar da kadan amma Allah madaukakin sarki ya sa abu abin da ka samu ya maka albarka wancan ya siyar da yawa amma Allah madaukakin sarki ya cire albarka sai kaga ya rasa inda shi kansa kudin ma ya rasa abin da ya da su Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa hadisi na farko a cikin wannan babi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda ci anna rajulan haqiqa wani mutum atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taqabahu yana neman annabi ya biya shi bashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karbi bashi na raqumunsa raquma ta mace wata budurwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karbi bashi a wajensa da wannan malamai suke cewa ashe babu laifi mutum ya ci bashi a wajen wani shi bashi ba laifi bane amma dai ba a so mutum ya ci bashi sai ya zama dole me yasa zan ba laifi bane saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karba idan da a ce laifi ne annabi zai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai ba saboda katin da annabi ya karba ba laifi bane to amma kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa yana yawan neman tsari da bashi Allah ka mun tsari da bashi Allah ka mun tsari da bashi to me yasa saboda ba a san kuma mutum ya karba bashi abin ya zamto masa nauyi shi sa idan bai zamto dole ba ba a san sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karba bashin wannan mutum a wata ruwaya aka ce wani balaraban kauye ne fa aghlaba lahu da wannan mutumin ya zo neman bashin sa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa aghlaba lahu sai kausasa magana wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fadi bakakken maganganu duk irin bakakken maganganu da kasan ne wani zai iya ga wani haka yazo ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye ba ruwan sa kuma a gaban sahabbai fa hamma bihi ashabuhu sai sahabbai nan da nan suka taso masa su cika masa aiki suka taso suka yi kansa kai annabin kake ga wannan magana ba kana kaza da kaza da kaza fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da'uhu kyale shi ku rabu da shi kada wanda ya taba shi kada wanda ya ga masa kowace irin magana mara dadi fa inna li sahibil haqqi maqala saboda ma'abucin haqqi yana da yanci ya faɗa abin da ya ga dama ma'abucin haqqi yana da damar ya magana ku bar shi ya magana sa ku daki mutum ku hana shi kuka ba daidai bane wato yan uwa mu kalli sura yadda al'amarin yake fa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo ya gaya wa magana fa ku kalli abin da lafazin hadisi yace fa aghlaba ya kausasa mai bi shi sahabin da ya rawaito hadisin ba zai iya fadan magana bane saboda tayi nauyi a ce an gaya wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kuma ya mimita shi sa kawai sai aka wala fazan fa aghladha lahu sai kausa sa masa zance to kai ka sawara a cikin zuciyarka me ya fada zai iya fadan kuma tunda mutumin kauye ne ko sai yadda suke da mu saboda haka munin magana sai ta sa sabai suka taso masa dan ba za su iya jure a rinka gaya wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi magana a gaban su ba saboda ka saka tasu za su dau mataki sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku rabu da shi ni na je na karbi bayansa kayansa tunda ni na karbi bayansa kayansa yana da dama da zai mun magana kowace iri ce shi yasa in ka zalunci mutum ka cuce shi ka damfare shi to yana da yancin da zai zo ya gaggaya maka magana shari'a ta bashi wannan dama لا يحب الله الجهر بالقول من لا يحب الله الجهر بالقول بالسوء من القول الا من ظلم هكا الله مركن سركيتي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الله مركن سركي بايا سان بينا ابين دا yake na alfasha zance mara kyau sai ga wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta babu laifi dan yazo yayi maganganu amma ba daidai bane kuma ka daki mutun ka hana shi kuka kai wa mutum abinda ba shikenan ba kuma kace ba zai maka magana ba wannan ba daidai bane a shari'ar musulunci tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jure wannan maganar to kuma kaga kai waye kai kenan kai ma sai ka jure annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku kyale shi yana da yancin ya magana thumma qala sanne yace a'tuhu sinnan mithla sinnihi ku je ku dauko masa raqumi da yake da shekara irin shekara wacce maka karba a wajensa ku je ku duba daidai tashi da maka karba ku dauko ku bashi kayansa ba an biya shi bashi ba kenan shikenan qalu ya rasulullah sai suka dawo suka ce ya manzon Allah la najidu illa amsala min sinnihi mun je mun duba ba mu samu irin tashi ba sai wacce ta fita ta girma wacce ta fita ta samai ta fita ta kitse ta fita ta tsada a kasuwa idan aka kai ita muka samu a cikin dabbobi babu irin tasa kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace atuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'an yace ku bashi wacce tasa girma ka kaddara naira 5000 ce tasa sai aka ce sai ta 10000 annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku dau ta 10000 ku bashi fa inna khairakum saboda mafi alkhairi daga cikin ku ahsanukum qada'an shine wanda yafi ku kyakkyawan biyan bashi sallallahu alaihi wasallam kuma haka aka bashi wannan raqumin nasa ya ja kayansa ya tafiyarsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce mai komai ba ina fata an fahimta to sai malami suka ce ya halatta karkashin wannan hadisi idan ka karbi bashin mutun zaka biya shi babu laifi ka kara masa wani abu amma da sharɗin shine ba sharɗi kuke daga farko ba idan mutun yace maka zan karbi bashinka naira 500 idan ka tashi biya na zaka ba naira 550 wannan sharadi ya maka idan ka bashi wannan naira 50 din ka bashi riba da kai da shi kun yi mu'amala riba duk kun shiga cikin tsinanin Allah madaukakin sarki ba daidai bane amma shine yazo ya nemi bashi a wajenka naira 5000 muqaddara ka bashi wannan bashin kuma yayi amfani da su ya ji dadi sun biya masa bukatarsa a lokacin sun share masa hawayensa saboda haka dai tashi biyan ka saboda dadin abinda kudinka suka yi masa a lokacin da yake tsananin bukata mai biya ne ma ya rasa kowa yana shi sai kai sai dauko naira 6000 ko naira 7000 kaga ya kara maka nawa kenan 2000 ko 1000 sai ya kawo maka sai ka karba sai ka irga kudi ka tusa su sai kaga kudi sun fi adadin kudinka naira 6000 ne ko 7000 a kudin ya 5000 ne na wannan fa sai ce a wallahi babu komai na ji dadin abinda kai mun da shi sai na kara maka babu laifi yayi daidai ina fatan fahimta babu laifi abin da ya kamata kenan yadda yazo ya karba a cikin limana da jin dadi lokacin da ya karba aka bashi yaje kuma ya biya bukatarsa da su ya ji dadi to bai kamata a ce kuma ana wasan buya lokacin biya ba bai kamata a ce ana ai guje-guje lokacin biya ba bai kamata kuma a ce a biya kai ga sai an ce wallahi sai na yabo maka yan sanda ba wallahi zan maka rashin mutunci wallahi zan maka dadi wannan bai kamata ba ina fatan fahimta shi sa shi wanda ya karbi bashin ana so ya dubi abin da ya kamata ya duba shi ma wanda aka karbi bashin sa ya kamata ya rinka kallon yanayin shi kuma wanda ya karbi bashin nasa kowanne ɗaya daga ciki Allah madaukakin sarki zai iya kama shi idan ya cuci dan uwansa. Shi wanda ya karbi bashi ya kibiya yana da halin da zai biya. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya zama azzalimi. Kamar yadda ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim yace matulul ghani zulmun. Matulul ghani zulmun. Taurin bashin mai wadata. Ka ci bashin mutum kana da hali kana da abin da zaka iya biyan shi ka ki bashi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace zulmun wannan zalunci. Mutum ya shiga cikin azzalimai kenan. Sannan kai kuma ba daidai bane. Baka kyauta ba. Ka san mutum bashi da hali. Yana cikin kunci dan kawai ya karbi kudin ka je ka takura masa ka uzura masa kana rayuwarsa sakat wannan ba daidai bane baka daidai ba ya kamata ka kalle ne yinsa kai ma kalle ne yinsa kamata ya ma a ce idan har ka san abin da ya kamata idan ka gana cikin wani hali maimakon ma bashin da ka karba ka je ka dau wani abu ka bashi ka shiga wani da Allah ayi abin nan abin da ya kamata kenan kai ma sai Allah madaukakin sarki ya kalle ka sai ya buda maka ta wata hanya shine abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na karshe da zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala wa an jabir radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga jabir da abdullahi Allah kara masa yarda yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace رحم الله رجلا الله يجزكم متمن دا سمحا اذا باع مي سوقي ني idan ya tashi siya wa idha ishtara hakanan idan ya tashi siyarwa wa idha ishtara hakanan idan ya tashi siya wa idha qatada hakanan mai sauki ne idan ya tashi neman a biya shi bashi wannan addu'a ce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda za ta tabbata ga dukkanin wanda ya ci ga sharadinta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu addu'a yace Allah ya ji kansu shine mutumin da yake da sauki idan ya tashi siyar da abinsa yana da sauki wajen siyarwa sannan mai sauki ne idan ya tashi siya sannan mai sauki ne idan ya tashi mai neman a biya shi bashi shine duk bayanin da muka gabatar a baya wannan hadisi rahul bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa insha Allah ta'ala zamu dakata anan saboda lokacin sallah yayi sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi